Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro assalamu alaikum, Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yan sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda, yarjejeniyar na fuskantar barazana. A wata hira da aka buga a jarida, shugaba Bashar al-Assad ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa cewa dakarunsa suna shirin sake kwace dukan ƙasar, abin da ya sa shakku kan niyyar bangarorin na kawo ƙarshen rikicin da aka kusan shafe shekaru biyar ana tafkawa. Assad ya ce sake kwace dukan yankunan yana iya ɗaukar lokaci. Shugaban ƙasar Siriya ya ce yana goyon bayan yunkurin wanzar da zaman lafiya, sai dai ya gargaɗi da cewa tattaunawa tsagaita wutar ba wai tana nunin cewa mun daina yaƙi da ta'addanci ba ne. Masu kula da lamura sun bayyana raunin yarjejeniyar da aka cimma ranar Alhamis da cewa zai ba da karin Assad tare da goyon bayan Rasha damar ci gaba da kai hare-hare kan yankunan 'yan tawaye. Bisa ga cewarsu, yarjejeniyar bata tana da cimma yarjejeniya kan yaƙi da gwamnatin Siriya take yi da 'yan ta'adda da suka hada da mayakan ISIL da kuma Al-Nusra ba. Sai dai gwamnatin Assad tana ɗaukar dukkan mayakan hamayya da suka hada da masu sassaucin ra'ayi da masu tsaurin ra'ayi a matsayin 'yan ta'adda, yayin da Rasha ke ci gaba da kai hare-hare wuraren da ta ce maɓoyar 'yan ta'adda ce. Abin da ya taimaka wa dakarun Assad ƙara samun galaba a kewayen Aleppo, birni mafi girma a Siriya. 'Yan tawayen ƙasar Siriya dai suna ci gaba da zargin jiragen yaƙin Rasha da kawo farin kaya da kuma 'yan adawa masu sassaucin ra'ayi hari da yake sanar da yarjejeniyar daina musayar wutar. Jami'an ƙasar Amurka sun bayyana taka tsantsan kan abin da ka iya yiwuwa. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yarjejeniyar a takarda kawai take. Ya kuma ce ainihin gwajin shi ne ko ɓangarorin za su iya kiyaye wannan yarjejeniya. Dubban mutane ne suka yi dafifi domin tarbar Paparoma Francis lokacin da ya isa birnin Mexico jiya Juma'a da dare. Wannan ce ziyarar Paparoma Francis ɗin ta farko a ƙasar da ke da ɗimbin mabiya 100 ka Katolika. Shugaban ƙasa Henry Pario Nieto da mai ɗakinsa Angelica Rivera su ne suka tarbe shi, inda aka yi raye-rayen gargajiya, dandazon mutane kuma suka rika karkaɗa tociloli suna bin kiɗan mawaƙan. Paparoma Francis ya isa Mexico ne sa'o'i bayan shi da shugaban ɗarikan majami'ar ƙasar Rasha suka sa hannu a yarjejeniyar samun haɗin kai tsakanin addinai. Sun yi ganawar ta tarihi ne da nufin ɗinke ɓarakar sama da shekaru 1,000 da ke tsakanin rassan majami'ar na yammaci da kuma gabashi. Paparoma Francis, wanda shi ne shugaban ɗarikar Katolika da kuma Kirill, shugaban masu bin koyarwa a Lindila, sun rungumi juna da suka yi wa kuma juna sumba a kunci har sau uku lokacin da suka gama a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Jose Marti a Havana. Ya ce, muna fata wannan ganawar tamu za ta ba da gudunmuwa ga kafa wannan haɗin kai da Allah ke so. Kirill yana ziyarar aiki ne a ƙasar Cuba yayin da Paparoma Francis ya yada zango a Havana kan hanyarsa zuwa Mexico. Yayin da ake sauran kwana 8 a gudanar da babban zaɓe na ƙasa a jamhuriyar Niger, barumai ko kuma masu unguwanni da aka wakilta domin rabon katin zaɓe sun fara kokawa kan yadda aka bar su da rabon katin, duk da yake akwai waɗanda hukumomi suka wakilta su gudanar da wannan aiki. Bisa ga cewarsu, idan ba a ɗauki mataki ba, za a kai ga zaɓe ba tare da an kammala rarraba katunan zaɓe ba. Wakiliyar Mutamar Abari na ɗauke da ƙarin bayani.
Baruma baban gida na unguwar dispenser cewa ya tare da yaransu suke wannan aiki don ya zame musu dole saboda su ne wakilan al'umma.
Yan uwan barumai da ɗiyanmu da ƙaninmu da wannan wakilin da ake turowa na 'yan siyasa, ba su bisa zauwa. Don me sa bisa zauwa? dan babu Allahu cikin wannan da ake ba su su akasari kuma magidanta ne mu ko namu dole ne ta kama a matsayin mu na wakilan al'umma dole muke sacrifice kanmu mu zamna mu raba musu mu ba su shi babban kiran mu anan muna kira da magabata a san abubuwan da muke a dauke wannan mu da mu da yaran mu dan aikin nan ya ci gaba ya ji maji dadin shi bisbila tunda kaman yanzu in siyasa duka sun ja da baya su yara masu zawwa sai baruma sai din shi sai abin da Allah yi
shi kuwa Ibrahim Hassan baruma na unguwar Karkada ko sun shaida ma ma'aikatan da ke kula da harkar katin matsalolin da suke fuskanta sai yace
mu ba su mai da suke ba ne mu kawai karatu da aka kawo mu ga sunan aka yi da sharri aka ba mu kawai muka raba mutane kina ba mu san mu sun dai kawo sun tesa amma mu saki ganin kowa batun da aka kawo karta ka sakati ni na ga wasu da wasu mutane sun je da kartin su ne ko tunda ne mutum sai ba su gara wani kartin su kan presente suka ce mu su kaza ne sun ce mun da su yan seni ne ga ci muka yi da sayan karta kaza ce 4670 da kode ne suka bada suka tai su tun daga shi ne wanda suke zuwa ce mun mai gari gashi kawo kuma ni ne mushan ni ne ajar sassadi da kobi
Baruma Abdusalamu Jibrullu na Jagindi kiraye ga hukumar zabe da kuma ta setab da ke kula da kidaya da adube su da idan rahama akan wannan al'amari ayi wani abu
amma aikin ba su iya zawa kullun su aikin kuma mutun ɗaya ne ko biyu zai zo kai baka ta yi ka bar su ba in ka bari saboda kai an dora maka rasa sabite kuma kai kana nan kana aikin ko babu wani wanda zai zo baka wani abu kai to bisa kan shi da muka koka muka ce ya kamata ita wani seni ce in sefeb ce kuma wane ne ya kamata ya san da wannan aiki ne mai wahala kuma a san irin mu ma kula da za a mana akan wannan abu
yanzu haka a cewar baruman aikin raban katin yana tafiya don kuwa yawancinsu duk sun ci rabin aikin
ton Tamar Abari daga jamhuriyar Niger gwamnatin kasar Rwanda ta ce za ta tsakiyar yan gudun hijiran kasar Burundi zuwa waɗansu kasashe bayan da jami'an diplomasiyan Amurka suka yi zargin cewa Rwanda tana horar da 'yan tawaye da ke hamayya da gwamnatin Burundi. Rwanda dai ta sanar da haka ne jiya Juma'a inda ta ce gwamnatin za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba tare da abokan ƙawancin al'ummar ƙasa da ƙasa wajen tsara yadda za a tura 'yan gudun hijiran ƙasar Burundi zuwa waɗansu ƙasashe na daban. Sanarwar dai ta zo wa hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba zata ta kuma fitar da sanarwa inda ta bayyana damuwarta da ɗaukar matakin da ta ce saɓanin yunkurin da Rwanda ta shafa sama da shekaru 10 tana yi ne na 'yan kare na kare 'yan gudun hijira. Ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijiran a Rwanda ya gana jiya Juma'a da jami'an Rwanda da suka jaddada cewa za su ci gaba da kare 'yan gudun hijira kuma ba za su tsike su da ƙarfi da yaji ba. Hukumar dai ta buƙaci ƙasar Rwanda da ta fito fili ta bayyana matsayinta a bainar jama'a ba tare da ɓata lokaci ba kuma ta amsa tambayoyin da ake yi game da wannan sanarwa da ta fitar. Burundi dai ta jima tana zargin Rwanda da marawa 'yan tawaye baya da ke yunkurin hambara gwamnatin Bujumbura zargin da Rwanda ta sha musantawa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya samu nasara a hukunci mai muhimmanci da kotun bin kadin laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yanke inda ake tuhumar sa da aikata laifukan yaƙi da yajibinci tashin hankali da ya biyo bayan zaɓe a ƙasar Kenya. Alƙalai sun yanke hukuncin jiya Juma'a cewa waɗansu shaidu da aka bayar akan Ruto da wanda ake tuhumar sa tare Joshua Sang ba su da tushe. Bisa ga hukuncin ba za a yi amfani da shaidun da waɗansu mutane biyar suka bayar kafin fara sauraron ƙarar ba, waɗanda daga baya suka janye shaidun da suka bayar. Yanzu ana kyautar zaton lauyoyin Ruto za su buƙaci a yi fitali da ƙarar sabili da rashin hujja. Ofishin lauya mai shigar da ƙara dai ya ce yana nazarin wannan hukunci. Masu shigar da ƙara sun yi zargin cewa an ba shaidun da suka janye bayanansu toshiya ko kuma an tirsasa musu su janye. Shekarar da ta gabata ma irin wannan tuhumar da aka yi wa shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a kotun sauraron manyan ƙararrakin ta ƙasa da ƙasa ta ruguje bayan da shaidu suka janye tunda ba irin shaidun da suka bayar tun farko. Masu neman jam'iyyar su ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa Amurka suna neman goyon bayan marasa rinjaye da kristocin bishara yayin da suka shiga makonni biyu masu muhimmanci gaske a takarar zaben share fage. 'yan takarar ƙarƙashin jam'iyyun Republican da na Democrat sun halarci dandalin musayar miyo da taken addini da iyali, inda suka bayyana abin da suke gani ya kamata ya zama dalilin zaɓarsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
To, bismillah, shatan gawo mawaƙin manoma, wasa manoma, ka san lokaci ya kama Muhammadun gawo. Bismillah, shata dan Isa
ma nan da Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Inda Allah ya sani sai Allah barin ba ku kalamin noma.
Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Muhammadun gawo mai waka na shirya maku wakan noma. Nazo gare rediyo ne ya beku domin ku rike aikin noma.
Illallah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Na zo gare rediyo ne ya beku domin ku rike aikin noma.
Illallah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Malai himmar ABCD garba mazajan aikin noma.
Illallah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Na zo ne lalle ni ya beku domin kun cika aikin noma.
Illallah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Sai ku faɗa masa in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi.
Illallah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku. Halima da fatan tashi lafiya.
Lahiya Allah mallan ira ya sanyin America.
To alhamdulillah, ana zuba sanyi kan wato sanyin ma ba a cewa komi.
Sosai.
An fada wa mutum ma wata kila kawai sai dai rige kai ba zai fahimci abin da ake nufi ba.
In kai haka sai ka ji hancinka kamar zai balle, in ka buga kunnen ka shi ma ka ji kamar zai balle.
Ya bushe.
Ya sandari.
Ya daskare. Kware da gaske. Halima.
Sosai.
To, masu sauraro, kamar yadda muka yi alƙawari, yau ne muke gabatar muku da hirar nan da tsohon wakilinmu Yusuf Maman ya yi da marigayi Alhaji Muhammadu Gawo Filinge. Sun yi wannan hira tun cikin shekara ta 2008 suka yi wannan hira da shi, domin a lokacin ya bayyana shekarunsa ne. Ina so masu sauraro su kwatanta su ga cewa nawa ne zuwa lokacin da ya rasu a cikin watan da ya shige na Janairu, wato ran 24 ga watan Janairu na wannan shekara. Allah ya masa rasuwa a garinsu, wato Gawo kenan, da ke kasar Filinge a can jamhuriyar Nijar. Allah Ubangiji ya ji kansa da imani.
Amin ya Allah.
Kafin mu je ga wannan hira ta shi marigayi Muhammadu Gawo Filinge, wato hira ce mai yawa, wanda ya maganganu kan abubuwa masu ɗimbin yawa, ba tarihin rayuwarsa ba kawai, har da irin mu'amalarsa da mawaka na Hausa, musamman ma Dr. Maman Shata.
An yi ta yaɗa
jita-jita kan tsakaninsu.
Ba sa shiri.
Ba sa shiri ko wani abu, ashe aminan juna ne na ƙuddu-ƙuddu. Masu sauraron da su ji bayani, da fata Allah ya ji kansu su dukansu.
Amin.
Halima, bismillah.
To, a gurguje Mallam Iro, bari mu yi abin da muka saba, wato sada zamanta ku a wannan shiri na abari ya huce, da farko ga gaisuwa zuwa ga Ciroma a Yardaje da Habiba da Abu matan shugaba Ahmadu Dambarin Gamba da Haja Arfa a Magarya da Abdulsalamu Ejan mata a garin Kandilo da Yakubu Ganye Mallamawa Dingas da Sule Makeri a Sitawa, sai kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Ango da Amarya Fatuhu Aliyu Abdulra'uf da Rahinatu Abdullahi, waɗanda aka ɗarma armansu ranar Asabar da ta gabata 6 ga watan Fabrairu a unguwa 3. Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba. Amin sun ma'amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadija Umar Azari a Bauchi, da fatan tana nan lahiya da duka jama'arta da kuma iyalinta. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga ɗan Azumi Tela Hausari da kuma Inuwa Abubakar Hausari, dukansu a Maiduguri, jihar Borno, da fatan suna nan lahiya.
T To Halima, a gaba sai gaisuwar Malam Shehu Sa'ad, muna taya shi murnar daurin auren ɗansa Mustafa Shehu Sa'ad da Malama Fatima Hayarimi, wanda za a yi yau a sabar da karfe 1 na rana a masallacin Sultan Bello da ke Kaduna. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka.
Amin.
Sai gaisuwar Shafatu Aliyu, CEO a Shajar Production, da Fatima Marliya Aliyu. Sai Baban Bauchi da Hajiya Kabo a gidan marigayi Alhaji Mahe, da fatan Allah ya bata lafiya. Sai gaisuwar Hajiya Baba Jummai, gidan marigayi Santrakin Bauchi da ke unguwar Shagari, da duka iyalan gidan marigayi magajin garin Bauchi Alhaji Muhammad Fata kafin madaki, da fatan suna nan lafiya. Sai dimban gaisuwa zuwa ga wakilmu Zaharuddin Sani tare da yayansa Muhammad Qurayshiyo Funtuwa. Muna taya Zainab Muhammad Qurayshiyo tare da mijinta Faisal Funtuwa samun ƙari na ɗa namiji, wanda a yau ne za a masa suna garin Funtuwa. Allah Ubangiji ya raya shi.
Amin summa amin.
Muna mika dimban gaisuwa zuwa ga illahirin ƴaƴan kungiyar nan ta muryar talaka a Najeriya, waɗanda a yau Asabar din nan suke gudanar da babban taronsu na ƙasa kuma na shekara a Bauchin Yakubu. Allah Ubangiji ya sa a yi taro lafiya, a gama lafiya. Sai mun ji labaran da za su kunno kai na santin masa.
Yawwa, wallahi abin da nake son haɗi kenan. A ci masa Bauchi, kuma muna jira Zaidu ka rubuto mana santi.
Muna jira za mu abin nan. Dama na ce PRO ɗinsu, wato Umar Gida da Gumi, ya rubuto mana duk labaran abubuwan da za su wakana na game da masar da na san cewa baki da su yi ta ci a garin Bauchi.
Gaskiya kwacce ma sannan kan sai ya buga santi.
Sai ya faɗa mu. Kuma na san sun tsaya babaldi kafin su isa.
A sosai ka.
Yawwa, duk waɗanda suka biyo ta babaldi sun tsaya babaldi na sani.
Yawwa,
Alhaji Musa ya riga ya ban labari abubuwan da suka faru da dama a
Alhaji Muhammadu Gafin Ge, barka da karfa kiran sashen Hausa na murya Amerika.
Assalamu alaikum. Barka kade.
To, muna lafiya.
Lafiya kalau.
Yanzu Alhaji Muhammadu Gafin Ge yana da shekaru nawa da haihuwa?
To, so mun ga sashen da muke yau nan shekara da ta shigo da ta ci kun shekara ta 70.
70 dai
ne. Insha Allah.
To, mutane na ta caba a shin duriya ka waƙoƙi yanzu an daina ne?
To, ba a daina ba, kamar da lokaci da ya canza. Kasan in girma ya kama komai ya sai ya rage. Lokacin nan ina da ƙarfi in yi ta yin yawon waƙa wuri-wuri ko gari-gari, yanzu ko ba na iyawa. Amma ko yanzu aka nemi ni kokin siyasa haka suka ce mun taho kai waka sai an yi musu.
Na'am.
Insha Allah.
To, waɗannan kuma ƴan matan su ne koko caccanzawa ake?
Ƴan mata an canza da dama. Ƴan mata an canza, waɗanda duk suka kai aure sai a yi auren su, waɗanda duk suka kai aure sai a yi musu aure, kuma sai a nemo su. Hakan ga dai ne muke ciki har bisa yanzu. Tun ana yi da dadiya, tun ana yi da unwari, har ana yi da diya yanzu, har ana yi da jikoki.
Na'am, yanzu suna akwai waɗanda kamar waƙoƙin nan na farko akwai ƴan matan suna da rai.
Akwai su da ransu, sun yi ayyafa, sun yi jikoki ma, da ke matan na akwai su, ina ganin cikin su guda ɗaya ce ta zan babu.
Duk
akwai su, sha Allah.
Ya ce yanzu kamar shekarun ka 70 da haihuwa, a ina ne, wani gari ne aka haife ka kenan?
Ni matan an haife ni a cikin daji ne, don tsoho na dandi ya yi, muke ci a dandi. Zaman daji, zaman masha Allah. Ni a namuno aka haife ni.
Kasar Ghana, Burkina Faso.
Sai Burkina Faso. Daga nan muka zo Bauchi, dan tun da aka haife ni tsoho na sai ya ce to shi zaman shi daji ya kare. Dan ya dauki alwashi dan abokin shi, wani malami ya ce inda duk ya samu ɗanin shi zai kai shi, zai ba shi ya karantar da shi. Sai kuma Allah ya sa aka same ni. Shikenan tsoho na sai ya birkito, ya taso daga Bauchi sai ya zo Namuno. Kaji daga Namuno muka zo Jakin, da shikenan dai sannu-sannu sai na kai gida. Shikenan da zuwa mu sai ya bada ni makaranta.
Na'am.
Masha Allah.
To, bari mu saurari wannan waka, sannan mu yi ma wata tambaya.
Insha Allah.
Ya
dalilin wannan waka aka ce wai wadda kai masa ni kunce sabilin ta ne kai hijira ka bar nan kasar Niger da gaske ne
to ba da gaske bane kuma sai in ce da gaske ne saboda dai na yi tafiya a Nigeria ita wannan wakar ta sai ni kunce lokacin da duka nemi shi ita sai na zo wajen baban shi sarki Sumaila dan kanan baban shi ne nace na yi masa ni kunce waka amma ina son abin izini in tanye mai in yi ta a radio lokacin nan sai ya ce to bari sai mu aika gurin shi aka aika aka gaya ma malam Umaru fandu wan shi ne yana mai gari sa'anin yana sai yana mai garin fandu suka tura yaro aka zo a gaya masa ni kunci aka ce makadinin na sarki Sumaila yayi ma waka yana son ya taho ya yi ta yace a a su mulkin su bai bada aware mutum guda a yi mishi waka ba in yana so ya yi makasa waka ko ya dubi wani kamfani shi mishi waka ko ya kai kasar waje shi waka shi haka ya nuna muna to da muka ga mu muna da sana'a nan kuma ya hana ayi shikenan sai na tafiya ta Najeriya amma ba shi ya kore ni ba dan ko da ya dauki gwamnati ya sanni gidan baban shi sarki Sumaila din nan
na'am
na zo Najeriya ina ta wake na nan nayi waka zai ta sai ni kunce nayi ta har wutar ma da yazo wajen taro can Kaduna ruhun nan tasu da suke taro sai aka sa faifan nan aka yi ta yin shi da yazo nan gida sai aika na tafi can Damana yace ya ji abin da nayi ya ka kudi shi ka 50 ya bani
shi
sai ni kunce ba
na sha Allah ya ce karkato bai ma bai ce ka mai laifi ba lokacin
a bai ce ba bai ce ba ba akwai mu dai ya hana dan ko mutanen mu na RDA lokacin nan ko suna son su ji waka mu sai dai sun mai da kunne kafa karkashin gado su saurari waka nan ta jori ana wa dai yayi na sha Allah
Najeriya da Niger yaushe aka yi ta kuma a nan Niger kai ta ko a can Najeriya
na'am ita waka ta Najeriya da Niger daidai suke a nan gida na yi ta lokacin nan muna wakoki na gasa don na kai shekara hudu ina waka saboda farti zamanin jori
na'am
waka da duk muka yi gasa su ne ake a tai talabiri a zaba ko a zo wani gari ko nan ya mai a zaba to sai ya zamanto na yi wannan wakar ta Najeriya da Niger daidai suke da aka yi su da muka yi ta na koya ma kyan mata su wakoki guda biyu bancin ita wannan wakar sai aka dauki mu aka yi mu talabiri wajen gasa kyan matanmu suka yi wakokin nan guda biyu duka dai manyan mu sun kaga kamar ba su yi ba sa'annan sai Idris Zodi ya ce mini to yanzu Alhaji tashi kai wakan nan dai da bamu ji daɗi ba tashi kai ta ajiya lokacin nan na tashi ne wakan nan ta Najeriya da Niger daidai suke
wata shekara kenan
to yana kai yanzu kamar yana kai shekara 42 haka
da kai wannan wakan
nan ne wannan wakan ba shekara 42 don wancan ta jorin nan su ne wakoki na na farko ni ko duka wakoki na zo yanzu ina ganin shekara 43 ne kaji ko lokacin da duka na yi wakokin nan to su injiniyan nan masu sagararen waka sai suka rike bikin su suna kallo na ina yanta ina karewa sai da muka yi ta muka gama sai suka ce ai wannan waka babu irin ta din Niger wagga waka ita ce muke so saboda muna fitar wakar da ke hada kan Najeriya da Niger ga ce ku mun samu to kaji dalilin wannan waka amma a nan Niger na yi ta to da na yi ta aka ji dadin ta sai aka aika mu argun gurin kamun kifi aka aika mu argun gurin kamun kifi muka zo nan kuma ne wakar lokacin nan kuma wannan gurin duka mawaka mamaki dai nake ba su ana ta zo a dauki waka ta manya musun hana ana ta zo a dauki waka ta manya musun hana to lokacin da muka komo gida aka sallame ni sai ne yake fitan nan ta Najeriya da na zo Najeriya ashe wani company na EMI shina bidata sun yi bidata gabacin nan ashe ni kuma yamma nake
mai recording din
wani mai recorder madalla sosai sai suka samu labari gani nan cikin Sokoto na yawo da wajen zandar na isa Sokoto cikin sai suka buga musu telefon nan da nan cikin jirgi aka zo Sokoto aka dauki waka ne musu recording waƙoƙi guda hudu eh da ita Najeriya da Niger da kumbin Apollo da ya Allah gyara da waƙar juri suka dauki annan waƙoƙi cikin haihuwa suka ce to kaga zamu baka kudin recorder kuma haifanka duk muka saida za a diba maka file biyu to kaji dalilin da waka kuma tabbazu Najeriya
kamar wannan waƙoƙi da suka dauka har yanzu akwai wani dan hasafi da ake baka kamar haƙƙin mawallafi
eh kwarai kuwa sai dai ni nayi shekaru na gaza zuwa saboda wanda na komo gida tun ba mutuwar shata ban koma Kaduna ba amma zuwan da duniya ina suke kuɗi na sun tara mini
to sunan kasar ana baka ai nan ma akwai haƙƙin
to suna ɗan muna nan wannan gida na masha Allah suna ɗan muna kuɗi nan wurin nan sai dai mu ba mu samun kuɗi kamar an can kyan takarda
waɗanda suke kiɗin zamani
madalla waɗanda suke kiɗin zamani zo da mu ba mu da ilimi ba mu da wani ido mu da abin da aka ba mu shi muke amsa
Allah ba ko ka taɓa samun ko shi ka ɗari
sai mun kunce ɗaya zamanin shi aka ban karti da jika ɗari amma a yanzu wani lokacin in samu 30 wani lokacin ma jika 10 ne don suka ce suna aiki da abin da aka sani cikin radio.
To yanzu akwai maganar da mutane ke faɗi cewa wai kamar shata shi ne ya biya maka haji zuwan ka Makka na farko da gaske ne.
Ya rabana Allah sarki ka tanye mu.
To idan Allah Ubangiji ya kai mu a mako mai zuwa za mu ji amsar wannan tambaya da aka masa batun zuwansa aikin hajji cin cewa shata ne ya kai shi ko shi ya kai kansa ko menene ya faru da kuma dangantakar su da shata da sauran mawaka na Najeriya baki ɗaya har ma da na Niger. Masu sauraro a ƙarshen shirinmu kenan a wannan mako sai makon na gobe da Allah Ubangiji ya kai mu.
Na shata na har yanzu dai ni na ba waziri ba Daudu bale dangala dina mun sha wuyar waka ga kuma na ji dadin ka
madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Yan sauyi bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda, yarjejeniyar na fuskantar barazana.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.